أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يريد مكأمتا cewa insha Allah daga wannan sati zamu fara gabatar da darussa wanda suke da alaka kai tsaye da watan Ramadan da kuma abin da ya kamata musulmi ya juyar da hankalinsa zuwa gare shi domin ribatar dama da Ubangiji ya bashi ya tabbata a cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حديث عبد الله بن عباس الامام حاكم يفيد حديث اشكين المستدرك ناشي وترانا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا اجي وني متوم ينا مشي واذي ينا مشي فدا جمي دا رايوه الدنيا daga cikin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi yace mishi ibtanim khamsan qabla khamsi annabi yace kai kokari kari baci wata dama ka gani manci wadansu abubuwa guda biyar annabi yace kafin wadansu biyar su mai gurbin wannan dama da ka samu akan wadannan ababa guda biyar ikhtanim khamsan qabla khamsin annabi yace kari baci wadansu damammaki guda biyar da Ubangiji ya azurta ka da su annabi yace kafin su gushe kishiyoyin su su mai gurbin su abu na farko annabi sai ya ce mishi hayataka qabla mautika rayuwarka kafin mutuwarka annabi yace ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo wannan rayuwa tana da matakai guda uku manya-manya akwai wannan rayuwa da muke ciki a wannan gida na duniya Allah ya sa mu wani lafiya mataki na biyu shine rayuwan barzakh shine masauki na farko zangon farko lokacin da mutum ya daure kayansa zuwa lahira wannan zango na biyu na barzakh yanzu akwai wanda suke zama a wannan zangon sun haura shekara miliyan da jama'a mun fahimta adawa suna wannan zangon samudawa suna wannan zangon mutanen annabi Lut suna wannan zangon mutanen annabi Shu'aibu suna wannan zangon mutanen annabi Musa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa yana wannan zangon yana jiran aitashin duniya kafin a je a hado a mataki na karshe shi fa ake ce mishi darul qarar. Waɗannan matakai guda uku da gidan duniya da barza da lahira duka abinda mutum zai fiskanta a cikin su iya daman Ubangiji a wannan rayuwa da muke cike ce kowa ya neme su. Anan zaka nemi abin kanka da zaka kare mutuncinka ka kare addininka ka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka. Anan zaka nemi haske da ake samu a kabari. Anan zaka tanadi shimfiɗa na alkhairi da ake samu a cikin kabari. Anan zaka tattali dukkan abinda zaka ji sauki ka samu sassauci a kabari. Sannan anan duniya anan kuma zaka tanadi duk abinda zaka amfana bayan an yi tashin algiya. Ba idan mutum ya shiga kabari ne za a ce to yanzu kuma ka yi aiki a nan ba. Ba kuma idan aka yi tashin alkiyama ne za a ce to yi aikin da za ka amfana ba. Wannan awowi da muke kai kawo a cikinsu, wallahi a cikinsu ake bukatan ka nemi duniya, a cikinsu ake bukatan ka nemi barzakh, a cikinsu ake bukatan ka nemi lahira. Annabi ya ce mishi to ka ribaci rayuwa kafin mutuwa. Ribatar rayuwa, ribatar rayuwa shine ka dace da rayuwa a waɗannan zangogi guda uku. Dacewa a duniya shine ka sauke wajibi mafi girma da ke kanka shine bauta ma Ubangijinka. Idan baka dace da bautar Allah ba, duk abinda ka dana a duniya ka dana banza. Kai tanadi na abinda zaka kare kanka a kwanciyar kabarinka, kai tanadin abinda zaka amfana bayan ka mutu. Yadda mutum ke bukatan sutura a duniya haka yake bukatan sutura a lahira. Kowa tsirara zai tashi, wallahi ba wadda za a tufatar da shi da suturan kyauta. In kaga mutum da sutura a filin alkiyama shi ya suturtar da kansa, kuma tun a duniya yayi tanadin sutura. Yadda kake bukatan abinci a duniya haka kake bukatan abinci a lahira. Yadda kake bukatan ruwan sha a duniya haka kake bukatan ruwan sha a lahira. Gashi a suratul kafi yadda suke falala a taimake su da ruwan da za su sha. Gashi a suratul a'raf duk ruwan idan ba kai ka tana da makanka ba, ba za a baka ruwan kyauta ba. Yadda kake bukatan wajen zama a duniya haka kake bukatan wajen zama a lahira. Yadda kake bukatan kowane irin sauki, to kuma duka kai ne za ka yi aiki domin riskin waɗannan ababa. Annabi ya ce mishi to ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa. Ribatar rayuwa shine mutum ya tsaya ya kalli duniya da kyau ya ga in ya bata lokacinsa me zai samu. Wannan shine abinda har yau mutanen mu suka gagara. Duk mutum goma da zaka samu a cikin mutanen mu suke zaune a duniya, in ka tambayi mutum ɗaya shi me duniya ta mishi, wallahi shi ma bai sani ba. Wanda ya shekara 60 a duniya, shekara 60 a duniya, shekaransa 60 a duniya, yau bayi da shinkafa mudu 20 ko masara buhu ɗaya nashi, shi wata tsiya duniya ta kulla mishi? Ba. Duniya za ta iya shanye shekaru 80 da Ubangiji ya baka duka riga, wallahi sai dai ka sa wanda ya samu, amma baka isa ka sa wanda kake so ba. Abinci sai dai ka ci wanda ya samu, baka isa ka ci wanda kake so ba. Ruwan sha sai dai ka sha wanda ya samu, amma baka sha ruwan da kake so ba. Ita kuma ta zuke shekara 80 ɗinka baki daya. Wannan rayuwar kuma Annabi ya ce ba wanda zai bar gaban Allah, ba wanda zai bar gaban Allah. Allah sai ya mishi, sai Allah ya tambaye shi ya mai bayani a me ya karar da shekarun da ya bashi. La tazuluka da mabni Adam yawmal qiyamati min inda rabbiki hatta yus'ala an kamsin. Annabi ya ce ba wanda zai daga kafafunsa biyu a gaba ga Allah ranar alkiyama sai Allah ya mishi waɗansu tambayoyi biyar. An umrihi fi ma afnahu, Allah zai tambaye ka rayuwarka a me ka kare ta. Zai ce na baka shekara 60 a duniya ko 70 ko 80 ko 100. Zai ce ka mishi bayani me kai waɗannan shekarun suka kare, ta yaya ka cinye su yau da gobenka har suka kare. Duk abinda Ubangiji ya halatta mana mu nema, ya halatta mana ne mu nemi abinci da arzikinsa don mu samu ƙarfin gwiwa da za mu tsaya mu bauta mishi. Amma ba wannan abinci shi ne manufar zuwan mu duniya. Annabi ya ce ka ribaci rayuwa kafin mutuwa. Shababaka qabla haramika, annabi yace ka ribaci kuruciyarka kafin tsufa ya zo maka. Shi tsufa yakan zo da tarnaki wa mutum. Idan aikin alkhairi ne, tsufa yakan zo da tarnakin daga ayyuka dirjik ana yi, ba da ka iya yi ba, sai dai idan dama al'adar ka ce Ubangiji ya ce a yi ta rubuta maka. To in tsiya ne ma, tsufa zai tsugunar da kai, ana tsiyan baka isa a yi tsiyan da kai ba, kuma ana rubuta ma sharrin tsiyan domin manufar ka ce a zuciyarka. Shababaka qabla haramika. Yanzu yadda muke maganar nan, za ka samu matasan mu birjik a bayan gari, da za su more ma duniya, su dana ma duniya, sai su je su bincika a bayan garin kamar shekara 20 ko 30 da ya wuce, a ba su labari waye tsoffin gogaggun attendants na zuwa bayan gari. In aka ba su, sai su je su bi tarihinsu, su ga yau yaya suke rayuwa, kaga da za su ɗauki wa'azi. Idan akwai wanda ya ci gaba rayuwarsa ta yi kima, ba wanda zai yi wannan zirga-zirgan face har zurriyarsa ya zubar musu da mutuncinsu. To ashe kaga da ya mori kuruciyansa. Kar ka je ka shiga wata harka. Ka'idar da Ubangiji ya bamu shine ka bincike waɗanda suka gabace ka. Fanzur kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Duk harkar da ka shiga, ka duba waɗanda suka gabace ka, ka yi bincike a kansu. Da an yi wani ɗan ƙwallo kaza, shine shahararren ɗan ƙwallon Bauchi ko Gombe ko Najeriya ko ina, kafin ka shiga harkar ƙwallo ka je ka bincike tarihinsu. Yanzu yaya suke, yaya rayuwarsu take? Kar ka shiga harka da ka, ka je ka bincika yaya suka ƙare. Waɗanda a ete su suke sha ma Najeriya ƙwallo, yanzu wata irin rayuwa suke? Wata riba suka ci? Indiraman da suka yi shekara 30 da ya wuce baya, ka je ka bincika yau wata irin rayuwa suke? Malaman da suka yi malanta shekara 30 baya, ka je ka ga yaya suka ƙare, yaya albarkan gidajen su? Shababaka qabla harami, kar ka je ka jefa rayuwarka a cikin abin da za ta tafi a banza. Ƙuruciya lokaci ne na musamman da yake da matuƙar tsada, kar ka yadda ya tafi a banza. Kaga ai a hadisin annabi ya ce za a tambayi mutum ya yi ƙara rayuwarsa, sai kuma aka sake ware lokacin ƙuruciyarsa da samartaka, za a tambaye shi, saboda lokaci ne na musamman. Sai hatta ka qabla saqami, annabi ya ce lafiyarka kafin rashin lafiya. Duk lokacin da kaga dama yau kana da lafiya, yau kana da lafiya, ka yi amfani da damar kafin ka rasa wannan damar. Ka yi amfani da damar kafin ka rasa wannan damar. Jinaka qabla faqari, annabi ya ce wadatarka kafin rashin wadata. Duk lokacin da kaga kana da hali, ka yi amfani da damar. Dukiya in ta ƙare a sayan gida da gina gida da sayan motar shiga, baka more kuɗi ba. In dai dukiyarka na ɗinki ne da sayan gida da shiga mota, a nan dukiyarka take tafiya, baka more kuɗi ba. Kuɗi ya more ka, ba laifi ba ne ka yi duk abin da za ka yi, amma ka yi ƙoƙari dukiya duk yadda take ka shiga aljanna da ita. Ka shiga aljanna da ita. Faraga ka qabla shughlik, annabi ya ce faraga lokaci da ka samu, annabi ya ce kafin lokacin ya ci kwarkwade, kafin abubuwa su yi maka yawa. Ka yi amfani da damarka. Kar yau kana da dama da lokaci ka je kana kallon film part 1, part 3, awa uku hudu a zaune, akwai ran da part 1 ma baka da lokacin kallon. To waɗannan darussa abinda za su haska mana shine buɗin da Ubangiji ya mana a Ramadan. Kowa ya tashi ya yi amfani da damar. Kar ka ɗauka zai maimaito, kar ka ɗauka zai maimaito. Ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci aikin haji, da ake cewa aikin hajin ban kwanar, daga cikin abinda ya gaya ma gangamin musulmin duniya, ya ce kuma wanda ya ce isar ma wanda bai ce, ya ce musu ku zo anni manasikakum, ya ce ku riga ku gani ku kwaikwayi aikin hajin ku abuna, la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhi. Annabi ya ce haza, annabi ya ce wata ƙil daga wannan aikin hajjin ba ran sake ba, wata ƙil daga wannan ramadanan ba za a sake wani da kai ba. Kai ka san a nan majalisin waɗanda muke sanarwa muke tare da su, wane ya rasu, wane ya rasu, wane ya rasu, a nan wadda bara mun yi azumi da su katan sun kai mutum kusan goma. In duk shekara za ka tafi aikin haji haka kullum kake yi, akwai aikin hajin da suka kansa ba za ka tafi ba. Wannan aikin hajin kuma shine na bankwanan annabi ne. Da yake musu wata kin ba zan saki wani aikin haji ba, haka ne duk lokacin da ka je kai amfani da damar ka, kar ka yadda ka je ku hazuwa wata daba ga Ka'aba ana dawafi ana bauta ma Allah, ku je kuna hiranku wanda ba shi da amfani, ba lalle ne ka koma ba. Mu yi kokari mu yi amfani da damar mu. Ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin al-imam ibn Majah da al-imam Ahmad, hadisin Usama ibn Zaid, Usama yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, Usama yake na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya rasulullah, ya manzon Allah, lam araka tasum shaharan min ash-shuhuri ma tasumu fi sha'ban, yace ya manzon Allah, tunda nake da kai a duniya ban taba ganin watan da kake zazzaga azumin nafila kamar watan sha'ban. Lam araka tasumu shaharan min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban, yace ban taba ganin kana yawaita azumummukan nafila ba a kowane wata daga cikin watannin Allah, yace kamar yadda naga kana azumi a cikin watan Sha'ban. Fakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi yace mishi zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Annabi yace ai wannan wata na Sha'ban ba shi muke ciki ba yanzu, wata ne annabi yace da mutane suke tsananin rakkana daga alkhairin da yake cikin sa. Sai sake ce mishi fa wannan watan da yake tsakanin Rajab da Ramadan din ba Sha'ban ba kenan? Annabi sai ce mishi wa huwa shahru turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, shine watan da ake tsaga ayyukan bayi duka zuwa ga Allah ubangijin talikai a kowane shekara. Wannan wata da muke cikin Sha'ban duka takaddunmu na wannan shekaran da aka yi gurgudun abin da ya bayyana a cikin takaddunka, to gurgudun muwafaqarka ko rashin muwafaqarka, gurgudun kudirinka da yunkurinka akan tinkarin ayyukan alkhairi, to gurgudun nasararka ko rashin nasararka. Jama'a mun fahimta? Kullum ita Ramadan ka dauke ta kamar wata wata ce ta yin jarrabawa ma ƴan aljanna da ƴan wuta. Babu wani jarrabawa ko a duniya ne face ma'abucin jarrabawan yana shirya mutunkarin jarrabawar, to a watan Sha'ban bayi ke tukufa wajen shiri na tarban watan Ramadan. Annabi yace wa huwa shahrun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin, wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin talibai. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ansa'i, annabi yace to ina so in za a tafi da aiki na a daga, annabi yace ina cikin azumi. Wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a cikin wannan wata na Sha'ban kusan sukan wofanta su saki duk wata hulɗa ko wani al'amari da suka san zai iya shagaltar da su ga shirin tunkarar Ramadan. Da yawa daga cikin malamai suna ma Sha'ban laƙabi da shaharul qurra, ko wani alaramma ne da zai yi tahajjud, qiyamul layli, karatun alqur'ani, karantar da alqur'ani, to a wannan watan zai buga alqur'anin. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci suna masu naci wajen roƙon Allah ya rizkar da su watan Ramadan, suna masu naci dare da rana wajen roƙon Allah ya taimake su wajen yin abin da ya dace a Ramadan suna masu naci wajen roƙon Allah ya karbi abinda suka yi a Ramadan. Suna masu farin ciki da zuwan Ramadan, suna masu ɗoki da zuwan watan Ramadan saboda alkhairin da Ubangiji ya kunsa a cikin watan Ramadan. Jama'a, muna fahimta? Ana bukatan kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya zage a cikin wannan watan wajen yawaita azumin nafilfili masu yawan gaske. Tarbiyyan kai, ka ba ma kanka training na azumi, na karatun alkur'ani, na sadaka, na ayyukan alkhairi domin shiga watan Ramadan. Kafin lokacin ya zo, ka saje da kowane irin aikin alkhairi. Ka saje da kowane irin aikin alkhairi. Yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ne, zalika shahrun yaghfulu an-nasu an. Annabi yace wata ne da mutane suke rarka ne, in ka kalli yadda mutanen mu suke rayuwa, kamar ma babu wani abu na alkhairi a gaban su wanda Ubangiji ya da ransa, ya da kwanansa, ya shigar da shi watan Ramadan yana mai rai, yana da lafiya da dama. To ya kasa kayansa ya sayar, in ka ga bai dace ba, ba shi da rabo ne. Jama'a, mun fahimta? Inkarar Ramadan, shiri don tarbar Ramadan, shiri domin tinkarar ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ba aiki ne na mai mutuncin zuciya ba, amma aiki ne na wanda ya san ciwon kansa. Wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa, yace wata ne da mutane da yawa suke rafkana, kuma wata ne da ake daga ayyukan bayi, wata ne da in an zo daga aikin, Annabi yace ina so a daga ayyukana da azumi da ayyukan alkhairi a ciki. Wannan yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo bayan su suke tsayuwan daka wajen amfani da wannan damar. Duk wanda ya san ciwon kansa, in ya fahimci Ramadan da abinda aka yi tanadi wa musulmai a watan Ramadan, ba zai yi sakaci da shiri da bada tsari na tarban watan Ramadan ba. Akwai waɗansu abubuwa guda biyar wanda in muka samu dama da mu tattauna a kansu, wanda ya zama watan kamar hakki, ya zama watan kamar nauyi a kan duk wani musulmi mai hankali ya yi ƙoƙari ya ba ma kansa tsari a kan waɗannan ababa guda biyar. Ya dace, ya cancanta, wanda ya san ciwon kansa yake tunanin gobe za a yi da shi ko ba za a yi da shi ba, zai kai ko ba zai kai ba, to ya samar da tsari, domin shi Ubangiji duk abin da ka yi fasali ka tsara, to ko ba ka riska ba yana riskar maka. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله yace duk wanda ya fita domin yin hijira ba aikin alkhairi ba, wani ya shirya aikin alkhairi, ya tsara wani abu na alkhairi kafin ya isa inda wannan al'amarin zai cimma, inda zai riski wannan abun sai ya mutu. Allah ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah, Allah ya ajiye mishi ladansa cikakke. Mu yi ƙoƙari mu samar da tsari. Waɗannan ababa guda biyar, abu na farko shine shi kansa azumin, shi kansa azumin Ramadan. Da yawan mutanen Muharram, da yawan mutanen mu sukan ɗauka azumi in mutum bai ci abinci ba, bai sha ruwa ba, ko bai sadu da matarsa ba, shi kenan shi ya yi azumi, ya yi azumi. Jama'a, ba a nan gizo take saƙan ba, da yawan malamai ma suna ce mishi as-sawmul asghar, as-sawmul akbar shi ne azumin da aka kame gaɓuɓi daga sabon Allah. Akwai waɗansu hadisai masu ban tsoro daya daga cikin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man lam yada qaulan su duk wanda bai bar shaci fadi ba man lam yada qaulan su duk wanda ba zai bar ƙarya ba man lam yada qaulan su wanda ba zai bar yarfel da kage ba man lam yada qaulan su duk wanda ba zai bar yaji maganar da bai san kanta ba ita ma ya tsata ba qaulan su kawai ita ce maganar da ba ta gaskiya wal amal bihi ba zai iya barin aiki da wannan qaulan su din ba wal jahl ba zai bar dabbanci da rashin hankali ba falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu annabi yace to Allah bai da bukatar wannan mutumin ya bar cin abinci ko ya bar sha ma'ana kar ma fa yayi azumin yaje bai samu ba yace ai sa shi annabi yayi ko Allah ya sa shi annabi yace Allah ya ce a gaya mishi kar ma ya bar cin abinci ko shan ruwa ya ci gaba da cin kayansa domin kar yaje bai samu ba yace an wahalar da shi man lam yada qaulan su duk wanda ba zai bar ƙarya ba ba zai bar maganganu da ba na gaskiya ba wal amala bihi ko kuma a shiryo shi kuma ya yada ko kuma yayi amfani da shi falaysa lillahi hajatu annabi yace to Allah yace a shelanta muku Allah bai da bukata a kun wannan mutumin sai an yada'a ta'amahu wa sharabahu ya bar abincinsa ko abun sha a'a ya ci gaba da cin kayansa da yawan mutane malam sukan tashi a gaba ga Allah ranar alkiyama ba su da azumi tal su rasa ta inda abin ya zo haka annabi ya ce hadisi ne ingantacce rubba sa'il hazzuhu min siyamihi aljubu wal abash annabi ya ce da yawa suna azumi amma iya rabonsu a azumin shine yunwa da kishi da suka ci wa rubba qa'il da yawa suna qiyamul layl hazzuhu min qiyamihi athar amma iya rabon su a qiyamul laylin su rashin bacci wannan baccin da ba su yin ba shine rabon su kun ga waɗannan hadisai duka suna nuna kai inda kake zaton ba anan gizo take sakar ba saboda haka shi azumin kansa abu na biyu nafilfili salloli na nafilfili a Ramadan musamman qiyamul layl kai mishi tsari domin mata dama ce in ta tafi kuma ta tafi sai kuma mai nisan kwana abu na uku karatun alqur'ani ka samar mishi da tsari karatun alqur'ani a watan Ramadan ka samar mishi da tsari malamai suka ce an ramma wajen samar da tsari ko kai ma malamin qur'ani ne ba laifi ka samu malamin da ke gaba da kai kai ma ya dinga karban tilawarka ko kuma ku sa tsari na karanta alqur'ani domin manzon Allah ma akan turo mala'ika jibril a ramadan ya sake mai karatun qur'ani abu na hudu roƙon Allah abu na hudu roƙon Allah mutanenmu sukan shiga yanayin da ya kai yanayi amma kaga mutum ba shi da lokacin da zai roƙi ubangiji shi kuma ubangiji addu'a jira yake ka roƙa ya amsa abu na biyar shine sadakoki da taimako taimakama bayin Allah dukiya a Ramadan kamar kasawa ne da kwashewa in dai za ka yi amfani da dukiyarka a Ramadan to kamar ka kasa ne ka kwashe abu na farko muka ce magana akan azumi shi azumi zallan azumi ko ba a Ramadana ba duk cikin abun da sunansa bautar Allah babu sa'an azumi in ji manzon Allah azumi bai da sa'a hadisin Abu Umama al-Bahili yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah dullani على أمل أدخل به الجنة. يتي نتي يا من زن الله نسردني إنكايردني نوناميني واني أيكن دئن نريكي كي كنا لتبس زن شداء الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل لا. النبي يتي كريك أزمي دمباشي دساء عليك بالصوم. النبي يتي كريك أزمي دكو فإنه لا مثل لا. النبي يتي أزمي باشي دساء أو ترواية لا عدل لا باي دتنكا أتي وي أبو كذا سأن أزميني. النبي يتي كريك يشي inkariki azumi shi yasa a tarihin bayin Allah shi azumi na nafilfili kasan yana daga cikin sifa ta ahlus sunna azumin litinin da alhamis wannan al'adar ahlus sunna ne magabata wato yana daga cikin alamar ma ahlus sunna dabi'arsa al'adarsa yin azumin litinin da alhamis dan karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da sauran azumin muka azumi wato kamar wani wata ibada ce da take daidaita al'amarin dan adam ai da annabi ya ce mishi fa innahu la misla la azmi bai da sa'a ba wai alada bane kawai a'a duk wanda zai rungumi azumi ko wadansu abubuwa ne suka fara tabarbare maka ka gagara nutsuwa ka gagara samun daidaituwan abubuwa kana fara azumi da kaga ka dawo cikin hayyacinka eh kana fara azumi da kaga ka dawo cikin hayyacinka ya tabbata a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu amali ibn adam yudha'af duk wani aikin da dan adam zai yi da sunan ya bauta ma Allah ana ninninka wannan aikin alhasanatu bi ashri amsalih annabi yace duk kyakkyawan aiki daya ana ninkata da irinta ma'ana da gomanta ila sab'i mi'ati dhifin zuwa ninki 700 duk aikin da kai na alkhairi tasbihi ne cewa kai la ilaha illallah wani sadaka kai karatun alqur'ani kai wata nafila ka tashi kai annabi yace duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin za a ninka mishi ninki 10 annabi yace har zuwa ninki 700 nan kuma gurgudun karfin ikhlasinka da kyakkyawar niyyanka a wajen yin wannan aiki qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai yace illa sawm yace to wannan kudin goro da aka yi ma ayyukan alkhairi yace da ku cire azumi ciki shi ban da shi fa innahu li shi na wani wa ana ajzi'u bihi shi ni nake biya bana fadan me nake bayarwa jama'a mun fahimta annabi yace duk wani kyakkyawan aiki idan bawa yayi ana ninka mishi 10 kyakkyawan aikin zuwa ninki 700 Allah sai yace to ku cire azumi a wannan lissafin shi ban da shi shi na wani shi ni nake biya jama'a mun fahimta wannan babi ne na misali wato shi azumi ko da ba a ramadan bane yana da wannan martabar yana da wannan matsayi to balle kuma a ce a watan ramadan azumin watan ramadan din kuwa idan da babu wani dalili da ya nuna falalarsa babu wata aya ko hadisi da ya nuna moron da azumin ramadan yake da shi kasantuwarsa kawai rukuni a cikin rukunin musulunci ya isa ko bai isa ba addinin da tubalinsa aka gina tubali guda 5 aka gina musulunci da shi shi ɗaya ne daga cikin tubalan wannan kadai ya ishe shi ko bai ishe shi ba حديث عبد الله بن عمر حديث البخاري ده مسلم النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس ان جنى مسلمنتي اكن ودانسو جنشكاي غدا 5 shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, shaidawa annabi muhammad manzon Allah ne, sai ce wa iqamis salat da kuma tsayyada sallah, wa ita'iz zakka da bada zakka, wal hajj da aikin haji, sai ce wa sawmi ramadana da kuma azumin ramadana. Jama'a mun fahimta, watan ramadan Allah a cikin alqur'ani yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Allah madaukakin sarki yace shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran, Allah yace kun ga watan ramadan, Allah yace shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa. A ce watan ramadan bai da wani nassi da ya nuna matsayin sa da darajar sa, sai kawai cewa a cikin watan aka saukar da alqurani, yayi ko bai ba. Al-Qur'ani maganan Allah ne. Al-Qur'ani shine jagaba cikin dukkan littafin da Ubangiji ya saukar. Sai aka ware wannan watan, Allah ya ce a cikin sa za a saukar da Al-Qur'ani, kuma a cikin sa aka saukar. Hudan lin-nasi, Allah ya ce kun ga littafin nan, shiriya ce ga mutane. Wani abu ne da ya mai da kai yadda ya mai da kai. Kullum muna faɗa. Gani ga an ramma. Ka dubi yadda tsarinmu yake, idan ba tun wannan alkur'ani da sunna ba, da waye san a ina yake a ina nake? Addini ya kulla wannan alaƙar, ba dun musulunci ba, ba dun wannan littafi da wannan annabi ba, da yanzu waye san a wani gidan giya kake? Me kake ci, me kake sha? Sai aka ce wannan alkhairin ga wani lokaci da aka zo da shi, lokacin isheshe ne ko ba isheshe ba ne? Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, kuma littafi ne da yake bayani daki-daki akan shari'a, abu kaza shari'a ne, abu kaza shari'a ne, wal furqan da kuma rarrabe tsakanin barna da gaskiya. Allah sai ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, duk wanda ya halarci wannan watan, ma'ana Allah ya ja kwanansa ya shiga Ramadan da rai da lafiya, Allah ya ce yayi azumin watan Ramadan. Wa man kana maridan, amma wanda bai da lafiya, au ala safarin, ko na halin tafiya, fa iddatun min ayyamin ukhra, Allah ya ce ya sha ruwa, ya kirga waɗansu kwanaki daban ya biya wannan azumi. Yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, Allah yace Allah na nufin ku da sauki ne, bai nufin ku da tsanani. Walitukmilu al-idda, don ku cika adadin abin da kuka sha. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, ku yi kabbar bare bisa shiryar da ku da Allah yi. Shi yasa ranar Idi zaka ji an fita ana kabbar bare, godiya ma Allah. Ya azurta kai da musulunci, ya azurta kai da imani, yau kuma ya azurta ka da Ramadan, yau kuma ka gama Ramadan. Jama'a mun fahimta, walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, don ku yi godiya ma Allah. Ya ishi watan Ramadan daraja, a watan Ramadan aka saukar da alqur'anin da duka muka shirya da shi, duka muke neman shirya da shi. Al'amarin Ramadan wallahi banda Allah ba wani malamin da yake saka a gaba ya kididdige maka ribar da zaka ci. jama'a mun fahimta cikin wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana awwalu laylati min ramadan annabi yake idan daren farko na watan ramadan ya shigo daren farko yau war haka sai aka ce an ga wata ba yanzu kuna cikin ramadan ba wannan dare na farko na ramadan yana shigowa annabi yace su fidati shayatin wa maradatul jin za a kama duk shedanu da kangararru waɗanda suke batar da bayin Allah za a kama su a daure su shi yasa kake ganin a ramadan har in shaye-shaye da gansu suna zuwa masallaci haka ne ko ba haka ba ran da aka ce ramadan ya shigo haka za ka gani wani a shekarar ma baka taba ganin shi a masallaci ba za ka gan shi ma ya riga ka ya zo ya zauna a sahun gaba wa kullikat abwabun nar falam yuftah minha babun za a kama kofofin wuta a kule gaba daya ba za a bude wata kofa daga cikin kofofin wuta ba har sai ramadan ya fita satin da ya wuce mun yi bayani akan ana gaya maka kasuwar wutan ne babu ka je kawai ka nemi aljanna wa futihat abwabul janna za a bubbude kofofin aljanna falam yughlaq minha babun ba kofar da za a kule sai ramadan ya fita ka zo ka za ka taho karatu sai ka samu an kula gate ai kula gate din ana gaya maka ne ba a shiga ne inda ana shiga za a bude to sai aka ce maka wutan an kule ta aljanna kuma an bude ta kuma ba za a rufe ba da dama ko ba dama wa yunadi munadi a wannan dare na farko na ramadan ran da kaji an ce an ga watan ubangiji zai sa wani mala'ika yayi shela wa mutanen duniya tunda ku ba da ku ji ba annabi yace bari in gaya muku abin da yake gaya muku ya baki alkhair aqbil wannan mala'ikan zai kira yace fa to ramadan ya shigo ya kai ne fa kutukan alkhair damuwarka alkhair damuwarka rahama damuwarka karinci duniya da lahira damuwarka karinci alkhairin Allah zai ce aqbil dawo ba sai ka je ko ina ba lokacin alkhairin ne yazo lokacin alkhairin ne yazo juyo ka fuskance shi ta kota ina waya baki ya shar zai ce ya kai ne nemo sharri ka fada nan ka bi wancan ka bi waccan ka je ka can fasadi da sabon Allah mala'ikan sai ce maka aqfir ka taka birki wa kanka ka taka birki ma kanka sannan zai shelanta cewa walillahi utaqa'u minan nari Allah na da waɗanda ke yanta su daga wuta yantattu ne su ba da su shiga wuta ba an yanta su ba su ba wuta wa zalika kullal laila duddaren ramadan sai an cire waɗansu dubban ɗarurruka na gungun mutane duka ubangiji ya ce duk waɗannan a rubuta su ba su ba wuta amin wa zalika kullal laila a kowane dare dukkan waɗannan alkhairai ka dinga kwana da su kana tashi da su ka san menene aka halicce ka don shi me ya kamata ka nema me ya kamata ka nema akwai wani hadisi mai ban tsoro game da al'amarin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ran yana tare da sahabbansa sai aka ce an ga wata ramadan ya shigo ramadan ya shigo annabi sai ya kalli sahabbansa sai ya ce musu inna hadha shahr kadi hadarakum annabi ya ce da kun ga dai watan ramadan ya iso ku ya halarto ku ya cin muku yau ga ku ga kuma watan ramadan wa fihi lailatun khairun min alfi shaharin annabi yace to cikin wannan wata na ramadan da ya halarto ku akwai wani dare wannan daren shine mafi alkhairi abin da ke zuwa da shi alkhairin da ke cikin sa ya fi watanni dubu idan ba shi ba jama'a mun fahimta lailatul qadar kiyan abinda lailatul qadar yake zuwa da shi da daka samu karibata idan aka jayi lailatul qadari sai an yi wa'annan watannin guda dubu in ka buga kusan shekara 80 da wani abu abinda yake cikin su bai kai abinda ke cikin daren lailatul qadari guda ɗaya ba annabi sai ce man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah annabi ce duk wanda aka haramta mishi alkhairin da ke cikin wannan daren duk wanda aka haram aka haramta mishi alkhairin da ke cikin wannan watan annabi yace an haramta mai komai ne duka kawai man hurima wanda aka haramtawa ribatan lailatul qadari wanda aka haramtawa ribatan watan ramadan annabi yace faqad hurima al-khayra kullah duk alherin Allah an hana shi annabi sai ce wala yuhrim khairaha illa mahrum annabi yace ba kuma wadda za a haramta mishi alkhairin ramadan lailatul qadari annabi yace sai wadda ba shi da rabo kawai jama'a mun fahimta to idan ramadan ya shiga mutum kuma bai dace ba to ba shi da rabo ne to kuma duk yadda kake da rabon kana kwanci akan gadon ka za zuwa ci a rubuta shi kaza ne shi Allah yana daga cikin tsarin sa ka tashi kai riko da sababi sai ya baka abin da zai baka shi yasa wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su shi yasa dan wuta za a ce bima kuntum ta'malun dan aljanna ma bima kuntum ta'malun jama'a mun fahimta annabi yace wanda aka haramtawa ribatan wannan dare to an haramta mai komai kamar jarrabawa ne zaka rubuta sai a ce akwai wani darasi wannan darasin in baka ci ba duk wanda ka ci ma ka ci banza sai a ce kuma an hana ka shi kuma koda an baka sauran darussan shi wannan in baka ci ba ba sai dai ka je ka ajiye bai amfani ba to lailatul qadari khairun min alf shahr man hurimaha faqad hurimal khayra kullah duk wanda aka haramta mishi alkhairin dake cikin watan ramadan alkhairin dake cikin lailatul qadari annabi yace to ba shi da rabo ne kawai wala yuhram khayraha illa mahrum annabi yace ba wanda za a haramta mu alkhairan wannan daren annabi yace sai wanda ba shi da rabo kwata kwata ashe wannan ya ishe mu darasi da tsinkayarwa cewa to fa idan kai failin a Ramadan kuma baka shiga uku ka lalace idan ka dace da alkhairan watan Ramadan ka kasa kayanka kuma ka siyar saboda haka ya zam abu na farko da zamu sa a gaba shine samar da tsari mu kiyaye azuminmu a mataki na farko shi azumin wanda aka farallanta shi a kanka a watan Ramadan ka tabbatar kana daukan azumin ka tiryan kana zuwa ka ajiye shi tiryan karka kai shi da targadi karka kai shi da karaya karka kai shi da matsala ka tabbatar yadda muka ambata yadda cin abinci da shan ruwa zai dagargaza maka azumi haka munanan maganganu da afkawa cikin sabon Allah ko bai lalata azumin ya tafi ba zai mishi targadan da wata ilba za ka more shi saboda ka kiyaye abinda za ka faɗa musamman fitinan Facebook da su WhatsApp idan ka kalli al'amarin Facebook yanzu da waɗannan kafofi, wallahi kai ka ce ba al'ummar annabi ne suke hulɗa da shi. Maganganu ne sai wanda idan ka gane maka. Maganganu sai wanda idan ka gane maka. Wani haka kawai zai bushi iska ya shiga ya ci mutuncin wanda yake so. Ya walakanta wanda yake so. Ya tozarta wanda yake so, ya yi batsala na abinda yake so, ya yi shayarin abinda yake so, ya baza shi a duniya kowai. Dokar murabkana, ka kiyaye azuminka, ka kiyaye azuminka, ka kiyaye azuminka. Kar ka ɗauka don baka ci abinci ba, ko baka sha ruwa ba, ko baka je ka sadu da matarka ba, ka ɗauka azuminka suna nan yadda suke, za ka sha mamaki. Mun karanta hadisi, annabi ya ce nawa mutanen da suke tafka azumi amma sakamakon da suke samu yunwa da kishiruwa. Saboda haka ladabi na azumi, mu yi ƙoƙari bayin Allah mu kiyaye. Ya zama daga cikin tsarinmu, in wata daba wani majalisi kake zama wadda ba ta arziki ba, karka yadda a Ramadan ka kai azuminka wannan wani. A je a yi gulman wannan, a yi sharri ma wannan, a yi maganan batsa a kan wacce, a buɗe abu na batsa a gani da wane ko da wacce. Yadda muka kiyaye gaɓoɓinmu daga ɓata azuminmu, to mu yi ƙoƙari mu kiyaye aikinmu da furucinmu, kar mu tsunduma cikin sabon Allah. Saboda mu samu cikakken azumi a Ramadan, idan azumin Ramadan bai tsira ba, to me za ka yi tsira? In dai gudan azumin wanda shi aka farlanta a Ramadan baka yi aiki don ba shi kariya ya zama ingantacce ba, ka faɗi me da ka yi, me da ka yi ya taimake ka. Saboda haka mu yi ƙoƙari a kan azuminmu. Yana daga cikin abin da nake so in ja hankalinmu a kai game da al'amarin azumi. Lokacinmu ba zai ba mu dama mu yi bayani a kan hukunce-hukunce ba, amma dai gaɓoɓin da in muka kiyaye cikin yardan Allah za mu ribaci azuminmu. Muna da karatuttuka na littattafan azumi da muka yi ta kakkarantawa a baya. Abu na farko, suhur. Suhur, suhur sunna ce mustahabbiya a cikin al'amarin azumi. Akwai wani garabasa bihayin suhur da mutane ba su fahimta ba. Ka san wani an rama za ka je na tashi, kar ma a tashe shi. Ina annabi ya ce ku tashe shi ko kurɓa ruwa ɗaya ya yi ya koma. Annabi ya ce a hadisi ta saharu fa inna fi sahuri baraka. Annabi ya ce ku dinga cin suhur don abincin suhur yana da albarka. Yanzu abincin da aka dafa yanzu aka ci sai aka rage da asuba da a yi suhur da shi, to wannan na suhur ɗin ya yaga ma wanda ka ci aka bar shi. Wannan cin suhur kawai na ƙara mutum albarka. In mutum zai fita ba maman sana ta Allah ya maka albarka ba, ai ba maman ne take yin albarka ba, ita ma roƙon Allah take ya maka albarka. To shi cin abincin suhur kawai na ƙara wa mutum albarka. Shi yasa na daga cikin ladabin magabata, idan za su tada ƴaƴansu, wato ana so yaro ya tashi na ƙwarai, akan saba mishi da azumin nafila. Ribar saboda ya yawaita cin suhur yana yin kasu. Domin shi abincin suhur annabi ya kira shi abinci ne mai albarka, cinsa na ƙara wa mutum albarka. Kaga wadda azumi bai dame shi ba, ai bai yi ba. Fa inna fi sahuri baraka, cin abincin suhur na ƙara wa mutum albarka. Don me annabi ya ce shi suhur yana da albarka? Idan ma in ka ci abinci zai dame ka ko baka da sha'awa, ko dabino ka tashi ka ci ƙwaya ɗaya ko biyu ko uku, in ma ba za ka ci ba, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ko kurɓa ɗaya ka ɗan fasa fiyo wata, ko ruwa ka kurɓa ka haɗiya sai ka koma ka kwanta. Duk abin da aka raba a wannan lokacin wa masu suhur an haɗa da kai. Akwai riba ko babu? hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin, Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhoor. Daga lokacin da kuka tashi, matarka ce ta tashi za ta dora abincin suhoor, ko za ta gyara, ko za a raba, ko da a ci, kuna tashi da niyyar suhoor din nan, Allah da mala'iku suna muku salati har ku gama yin suhoor. Ya kamata ka tashi ko bai kamata ba? Ya kamata ka tashi. Inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhoor. Saboda haka jama'a, mu dinga tashi muna suhoor, kuma mu dinga yin azumin, mu dinga yin suhoor din a matsayin ibada. Shine imanin wahtisaban, zamu zo mu yi magana akai. Iman shine kayi abu don kayi imani da Allah, wahtisaban kuma kana sallada, saboda ka tashi kayi suhoor din saboda zaka dauki azumi, kuma kana so Allah ya maka salati kuma ka samu albarka. Jama'a muna fahimta? To haka shan ruwa da wuri, rana na faduwa, kar a dinga jinkirta shan ruwa. Annabi yace la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitr, mutane ba za su kushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta shan ruwa. Rana na faduwa sai a sha ruwa, rana na faduwa sai a sha ruwa. Bari yanzu lokaci ne da kusan lokacin da ranan za ta fadi a bayyane, yana ƙara alkhairi a cikin al'umma, yana ƙara alkhairi da albarka wa ma'abutansa. To kun ga idan muka yi azumi a matsayin ibada, annabi ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wanda yayi azumin ramadana yana mai imani da Allah da fatan samun sakamako a wajen Allah, an gafarta mishi duk abin da ya gabata na laifukansa. Abu na biyu, mun kiyaye azumin daga munanan ababa wadda za su iya nakasa mana ko tauye mana azuminmu. Sannan mun kiyaye latubban azumin tun daga suhur har zuwa shan ruwa. Jama'a kun ga, idan muka tsare wannan mun tsare azuminmu, kuma da mu samu azumi ingantacce insha Allah. Allah ya samu dace, sai tafi ne zuwa insha Allah, sai mu shiga cikin sauran waɗannan ababa da muka ambata. Allah ya sa mu riski Ramadana a cikin aminci da alkhairi. Allah kuma ya taimake mu wajen tsayuwa mu yi abin da zai amfane mu duniya da lahira. Idan mun yi kuma Allah ya karɓa mana. Allah ya saka da alkhairi. Ga ɗan uwa Malam Mahmud, insha Allah zai tofa mana waɗansu kalmomi. Allah ya saka da alkhairi.